Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31 masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niyar da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masuraro assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar 5 ga watan Satumba shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da masauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
Yankin tsibirin Bahama na ci gaba da fuskantar barnar iskar mahaukaciyar guguwar Dorian da alamu dai an kusa a samu maslaha tsakanin gwamnatin Hong Kong da masu zanga-zanga Nan ba da jimawa ba manoma a Afirka za su fara cin moriyar bashi mai inshora.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da mayar da martani dangane da kisan da ake wa ƴan ƙasar a can Afirka ta Kudu. To kowane mataki ƴan Najeriya ke dauka?
Gaskiyar lamari na daina yi mu'amala da su sakamakon abin da suka yi na rashin daidai. Dan gaskiyar lamari abin da suka yi a South Africa bai kamata ba, ba kuma haka ake yi ba.
Haka kuma za a ji cewa ƴan Niger sun koka bayan da Najeriya ta rufe wasu iyakokinta da makwabtanta.
Ai fi kina ga kasuwar babu shi ma. Kayan in ba na Najeriya ba kowane ba ya wadatar da mu. Buƙatar mu yanzu Allah ya ba da uzini dai a diba a gyara.
Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana. Haka kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan sai a saurari cikakkun labaran duniya.
Ministan Bahama Hubert Minnis yayi alƙawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Dorian ta yi yankin Caribbean mai yawan tsibirai kaca-kaca. Minnis ya bayyana wa manema labarai jiya Laraba cewa adadin mutane da suka rasa rayukansu a tsibirin Abaku ya kai 20 kuma jami'ai suna sa ran yawan waɗanda suka rasa rayukansu zai haura. Iskar ta shafe ƙauyuka kuma yanzu daga tarkacen gidaje sai motoci da gawarwakin mutane shi ya maye gurbin masu yawon bude idan da yake yawan shawagi a bakin teku. Shugaba Donald Trump ya aika 'yan kwana-kwana da suka kware da aiki a bakin teku da masu ninkaya domin bada tasu gudunmawa. Haka zalika jami'an sojan ruwan Burtaniya da kungiyar bada agajin ƙasa da ƙasa na Red Cross da ma Majalisar Ɗinkin Duniya suna nan suna ta bada tallafi kamar su abinci, magunguna da duk wani abin da ake bukata. Shugabar Hong Kong Carrie Lam a yau Alhamis ta ce China ta fahimta tana girmamawa kuma tana bada goyon baya akan yunkurin gwamnatinta na janyewa daga shirin samar da wata dokar hukunci da ya haifar da zanga-zanga na tsawon watanni 3. Lam ta sanar da manema labarai cewa yanzu muhimmin abin da za a maida hankali akai yanzu shine kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da yake dada muni da kowace rana don dawo da zaman lafiya a Hong Kong. Ta ce tana fata cewa masu zanga-zangar za su fahimci halin da birnin take ciki da ma yanayin mazauna cikinta. Lam ta tattauna akan wasu matakan da take fata zai bada dama a samu tattaunawa akan tushen rashin jin daɗin 'yan Hong Kong. Amma bata nuna alamar amincewa da duk buƙatun da masu zanga-zangar suka zayyana ba. A watan Yuni ne suka fita zanga-zangan kan titi inda suka buƙaci a janye wannan doka ta hukunci. Wanda da an tabbatar da ita da za a rika aika waɗanda ake zargi da aikata laifi zuwa China domin yanke musu hukunci a kotuna da 'yan jam'iyyar Communist ke shugabanta. Yanzu kuma masu zanga-zangar sun ƙara buƙatu 4 a cikin jerin buƙatunsu daga ciki har da bincike na musamman akan cin mutunci da 'yan sanda suka yi wa masu zanga-zangar sake mutane da aka kama ba tare da wani tara ba, daina ambaton zanga-zangar da rikici. Da kuma baiwa 'yan Hong Kong damar zaɓar shugabansu. Masu sauraro kar ku manta, sashen Hausa na muryar Amurka ake kawo muku labaran daga nan birnin Washington DC. Manoma a Kenya suna sa ran cin moriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayan aiki da irin tsirrai. Sabanin sauran basukan banki, wannan tsarin bashi ne mai sassauta hadari. Wanda ya kasance shirin wani kamfani mai bada bashi na birnin Washington DC mai suna IFPRI. Wanda manufarsa shine ya kasance samarwa manoma sauki wajen asarar da suke tafkawa a kakar noma saboda canjin yanayi. Yanzu kakan damuna hudu kenan gundumar Machakos take fama da karancin ruwan sama kuma a haka manoma suke kallon gonakin su suna lalacewa. Sauran kiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci domin maimakon su ciyar da iyalansu da abincin da suka noma sai dai su shiga kasuwanni su sayi abincin da za su ci. Gam da sake aukuwan wani fari a shekara ta 2017 ne suka samu wani taimako wanda ake kira Risk Contingent Scheme a turance daga cibiyar bincike da ake kira Food Policy and Research Institute IFPRI a turance. Babbar masaniyar kimiyya Lingzo ita ce take jagorantar shirin.
When the rain doesn't come, there's no harvest. You know, the farmers don't need
tace idan damuna bata yi kyau ba za a buƙaci manoma su biya bashin da aka basu ba, amma kuma idan damuna ta yi kyau ya zama wajibi manoma su biya basukan da aka basu da kuɗin inshora. Wannan shirin ya sha bamban da ainihin tsarin da bankuna suke bi, wato suke baiwa masu watakin baiwa masu ƙananan noma bashi. Yanzu haka shirin yana matsayin gwaji ne, amma akwai shirin a yi amfani da wannan tsarin a sauran kasashen Afirka masu fama da karancin ruwan sama. Kungiyar Taliban ta kai harin kunar bakin wake a yau Alhamis a babban birnin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10. Mai magana da yawun hukumar ma'aikatar cikin gidan Nasrat Rahimi ya ce waɗanda suka rasa rayukansu duka fararen hula ne, kuma mutane 44 sun yi rauni a harin da aka kai a Kabul. Wannan hari an kai shi ne yankin da ke da tsaro sosai, inda ofishin jakadancin Amurka da ma muhimman ofishoshin gwamnatin Afghanistan ɗin suke.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, 'yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani dangane da kisan da ake wa 'yan kasar a can Afirka ta Kudu. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na bayyana mabambantan ra'ayi da kuma matakai akan kamfanonin Afirka ta Kudu da ke aiki a Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
Tun a jiya Laraba ne dai hukumomin Najeriya suka yi kiran yi ga jakadan kasar a Afirka ta Kudu, kuma kasar da sa'o'i 24 su ma mahukunta a kasar Afirka ta Kudu suka janye nasu jakadan a Najeriya. Akan dai na nuna yadda alakar diplomasiya ke kara tabarbarewa tsakanin kasashen biyu. A nasu bangaren kamfanoni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci mallakar kasar Afirka ta Kudu a Najeriya, kamar kamfanin sadarwa na MTN da ta fara kantin ShopRite, na fuskantar barazanar kauracewa wasu daga cikin abokan hulɗarsu a Najeriya.
Sunana Musa Audu. Duk abu da yake a ShopRite, mu muna da shi a wasu shaguna da yawa, ga su Jifatu, ga Sahad. Me a ShopRite wani babu a wannan abu? Su ba su da kishin mutane, ba su san kansu ba, ko adai da tamamuna da ba zan siya ba a ShopRite ba.
Sunana Baballe Muktar. Gaskiyar lamari na daina yi mu'amala da su sakamakon abin da suka yi na rashin daidai. Dan gaskiyar lamari abin da suka yi a South Africa bai kamata ba, ba kuma haka ake yi ba. Da akwai abubuwan da ban ma san nasu ba ne, amma a yanzu na ƙara fahimtar nasu ne, kamar MTN da DSTV da Sugo TV. So duk ina tunanin ko wani naji zai mu'amala da su, insha Allah zan kokarin nusashe shi akan ya ja baya da su, saboda ba su da ilimi na mu'amalantar jama'a.
Sai dai za a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, domin kuwa wani rukuni na 'yan Najeriya na ganin lamarin bai kai mizanin ɗaukar irin wannan mataki ba.
Sunana Sani Ibrahim Yusuf ya da kwari. Ba zai iya hana ni zuwa ShopRite ba, saboda ShopRite akwai hannun jarin 'yan Najeriya wa ciki. Idan ka ce ka je da zuwa ShopRite, kamar ka nakasa 'yan kasar ka kenan, tunda kamfanin ba a kasar yake ba, ba a South Africa yake ba, a Najeriya yake. kuma a Najeriya a garin mu Kano.
Ni ina amfani da layin MTN kuma nan da ka gani shekara ta 11 da layin na MTN na amfani da shi. Kuma ni dan wannan abubuwa da suke faruwa a kasar Afirka ta Kudu bai samun jin cewar wai in sauka daga layin na MTN ba. Saboda idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a kasar Afirka ta Kudu abubuwa ne da ya kamata a sulhunta su ta bangaren diplomasiya.
Shi kuwa wannan dan Najeriya cewa yake.
Sunana Awwal Abubakar Zakariya Fanido, ina amfani da layin waya na MTN. Makomar mu'amala ta da layin MTN a koda yaushe akwai wazan iya rabuwa da shi, kasancewar ba ma jin daɗin abubuwan da yake faruwa. Dan ni a yadda nake a ɗan Najeriya jin da nake yi zan iya rabuwa da line MTN. Akwai wasu layukan aiwa da ba MTN ba.
Sunana Abin, gaskiya ba na amfani da line waya da MTN. Ni ba ni da ra'ayi dama kuma sakamakon ma rigimar da take tsakanin yanzu Afirka ta Kudu da Najeriya shi yasa ni gaba ɗaya ma ya ƙara fita daga laida gaba ɗaya.
Ko da yake tun a shekaran jiya Talata kamfanin MTN ya bada sanarwar rufe ofisoshinsa a sassan Najeriya bayan farmakin da wasu a Lagos suka kaiwa ofishinsa a can. Yanzu Alhamis tsinnan katafaren kamfanin Shoprite a nan Kano ya kasance a buɗe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To daga Najeriya kuma sai mu kallaka kasar Jamhuriyar Niger, inda ƴan kasar ke koka kan matsananciyar rayuwa da suka fara fuskanta a dalilin rufe iyakar Najeriya da Niger din. Tamar Abari na dauke da karin bayani.
Makonni biyu kenan da kasar Najeriya ta rufe iyakarta da Niger, lamarin da ya sanya komai ya tsaya cak, musamman ma a harkar kasuwanci, kamar yadda wani ɗan kasuwa Bashir Saraci yake bayani.
To mun kin san din masu ɗanyen kaya, in aka ce an yi abu kamar na awa ɗaya ko awa biyu mu muke cutuwa, saboda mu kayanmu kaya ne wanda baya jimrin ajiya. Inda yanzu da aka ce an rufe boda nan, mutane sun yi asara ba kaɗan ba. Shi ko dan abin da za a yi, gwamnati da gwamnati ba mu san ba ko menene. Mu Niger Najeriya dokar mu ba ɗaya bace, kenan mu san menene yasa suka yi ba. Muna da motoci a hanya mai amma mun kirayi mutanenmu mun ce musu wanda suka tayi su dawo. Ai kina ga kasuwar babu shi ma, kaya in ba na Najeriya ba kowanne ba ya wadatar da mu. Bukatar mu yanzu Allah ya bada uzini dai a diba a gyara. Mu abin da za mu yi a da Allah ya sa haka yi zama alheri.
Yawan ƴan kasuwa musamman nan da magaran sun dogara da kasar ta Najeriya, sun kuma koka ainun da yadda aka samu tsaiko a harkar kasuwar.
Raba Allah yake ce mata rabin karakar. Wallahi ba mu ji ba dadi. Da duk sati he na ji yanzu kuma wallahi tun da karke ban je ba.
Gaskiya yanzu komai ya tashi. Yo ka je ka kawo da wahala. Dalilin ka wannan riya hanyar da aka ya kawo da yawa. Mutane ko ne yana jaji, kowa yana jaji, yana ta yana so Allah sa a bude wannan hanya. Mu dai yanzu abin da muke so Allah ka taimake mu, shugaban kasa ya taimake mu ya bude mu ƴan uwan mu hanya da Allah su samu. Kowa wani ya je zai nemo abin da zai ci.
Su ma dai magidanta masu cefa ne sun ji a jikinsu.
Ni ne Ahmad Rufai Abubakar. Wallahi muna ji a jikinmu, musamman ma basa kan abun masaruhi da kayan abinci. Dukka abubuwan da kika sani sun hauhawa, wani kudin shi ya limka, wani ya raba tsaka. Mu dai wannan rihe iyaka wallahi ba mu ji dadin ta kwarai. Kuma wannan tsakaninmu da Niger da Najeriya, gaskiya mutane da suke cewa ko da an rufe iyaka ba a samun wata matsala, to ga matsala nan ta samu. Dan mai karamin abu wanda zai je ya ce honan shi na yau da gobe, yanzu ya san komai ya sauya, komai ya ƙara kuɗi. Kai ba abin da bai ƙara kuɗi, hatta da hatsi da masara da wake duka sun ƙara kuɗi. Dalilin wannan rihe iyaka wannan
haji arayya wa yaz billahi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko kaje iyaka sai mun ga gat arhi na tai u muka tai kya sojina suka bai don na zo ne tsali sai rami ne kai kisa mun ba shiga cikin wallahi ba sani ba ina zaka sai na ce Kano kawo ta karkarki na karkata na hudo karta na dukki na.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger. Najeriya.
To Allah ya kyauta, har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu a gombe ke cewa karfe 11:14 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar dajin bakin mahaifa, wato cervical cancer a Turance. Cervical cancer wato dajin bakin mahaifa cuta ce da kan faru a mahaifar mace. Yakan auku ne idan aka samu fitowar wasu jijiyoyi a bakin mahaifar. Mafi yawanci ba sa nuna alamu a matakin farko. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraya Awal Suleiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita, barka da warhaka.
Barka mu dai. Menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa?
Cervical cancer da ake kira a Hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace, musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo. Yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa, sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka addabi matan mu. Dajin bakin mahaifa shine na biyu daga dajin mama da ya addabi matan mu.
To likita, me ke kawo wannan cutar?
Na farko dai shine mata wanda suka fara saduwa da maza a kananan shekaru, sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda daya, mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cututtukan da ake yadawa ta saduwa, matan da suke shan sigari, matan da suke hayayyafa da yawa, sannan mata kuma wanda suke da iyaye ko yayye da kanne wanda suka kamu da wannan cutan.
Menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa?
Cervical cancer baya fito da alamomi akan lokaci. Mace za ta iya zama da kwayoyin cutan wato HPV, ana ce mishi human papilloma virus. Ana samun shi ne ta hanyar saduwa. Shi wannan virus din zai iya zama jikin mace tsawon shekaru 10 ma kafin ta fara samun alamomi. Wasu in suka fara samun alamomi a shekara 5 da kamuwa da cutan zai iya yiwa ana ce mishi genital warts, wato wasu abubuwa da su tsiro a gaban na mace. Su kuma wayannan da kansu ma za su iya tafiya, wasu kuma sai an yi treating din su gaskiya. Idan ta fara samun alamomi su ne: na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini, na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zama na brown haka da kuma yawa, sannan cikinta zai iya ciwo, za ta dinga samun yawan ciwon mara nan kasa, sannan za ta iya samun matsala wajen fitsari, misali domin idan ciwon yayi girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa, zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin jini ya tafi kashi, zai iya tafiya har huhun mace ya fara jawo mata matsalan numfashi, za ta dinga ramewa da kuma jinin nan zai ci gaba da zuba koda bata sadu da mijinta ba. Na farko in ta sadu da miji jini zai zuba, amma nan gaba zai ci gaba da zuba ne kawai jini.
Kamar mata yan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar?
Yawanci mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikin su, amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru 18 ne, misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru.
To likita, ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa?
Sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya a cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin bakin mahaifa, ana iya gadon shi.
Kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa, yaya kamata ta yi jinyar, yaya kamata ta kula da kanta?
Idan mata aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa, zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon, domin ciwo ne wanda yake kisa. Inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za ta zauna lafiya lau, ta rabu da shi kenan. Amma idan wanda ya yi tsanani ne, dole sai ta zo asibiti an kula da ita, domin ko a yi bata tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation.
To likita, tunda cuta ce da ake iya gado, misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar, ita wani mataki ya kamata ta dauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar?
Wayar da kai. Idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutan, abinda za ta iya yi shine ta kare kanta daga wayannan bayanan da muka yi wanda suke iya sa ta samu wannan cutan, kaman saduwa da namiji guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da condom misali, sannan inda mai shan sigari ne misali ta daina shan sigari. Idan wanda ta san family tana da shi kuma za ta dinga zuwa asibiti. Akwai abinda muke yi cervical cancer screening, wanda a Nigeria dai an ce daga shekaru mace tana da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi, ko kuma macen da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa asibiti gynae clinic, za ta zo a dauki kamar yanda ake daukan sample na gwajin toilet infection, shi ma yana da is very similar to wannan procedure din. Za ta zo ne kawai a dauki sample akai lab a gwada, za a gaya mata a bakin mahaifanki lafiya lau, a bakin mahaifanki akwai matsala. To idan yayin da take wannan screening din ne aka samu, to za a iya treatment, musamman idan ta san tana da risk factor din da za ta iya kamuwa da wannan cuta.
To idan aka gano cutar tana matakin farko ko kuma kafin ta yi yawa, akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke, ba za ta ƙara cin karo da cutar ba kenan ko yaya?
Cervical cancer bai da magani, maganin shi shine a cire inda ciwon nan yake. To shine inda cervical cancer screening yazo ya zama dole, domin macen da take da wannan tendency na kamuwa da dajin bakin mahaifa, in ta zo aka duba ta ta screening din nan aka samu, to matabbaciya lokacin ciwon bai yi nisa ba. To a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata da za a yi, don a cikin clinic ma muke yi karamin tiyata da za a yi, a yanke wannan wurin da ciwon ya fito, ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi, mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake, mu cire, ta samu lafiya kenan daga nan. Domin za ta dinga zuwa da za a ci gaba da yi mata follow up, za ta dinga zuwa clinic ana duba ko yaya, domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake, za ta samu lafiya. Amma muddin yayi nisa har ya fara cin jikin mahaifa, har ya fara taba mara, wannan sai dai kaita oncology section, wato inda za ta ringa samun chemo radiation therapy kenan.
Likita, wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a dauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba?
Illolin na da yawa daga yanda cutan yake tafiya, domin baya tsayawa a bakin mahaifa, zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa, ya shiga gaban mace, ya shiga har zuwa mara, har ya shiga cikin jini, da zai iya tafiya har zuwa kasusuwa, zai iya shiga huhun mace, zai iya tafiya har kwakwalwar mace. Nan da nan mace za ta fara samun farfadiya, za ta dinga samun matsala wajen numfashi, za ta dinga cin abinci rama ya shiga, za ta dinga losing blood, jini zai dinga zuba daga jikinta kenan, an ringa kai ta asibiti ana bata jini akan kari. Mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida, wanda sai dole ko a yi mata aiki, ko a ringa managing din shi da sa mata pampers, ko a sa mata catheter, wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari. To shi yasa gwaji, shi cervical cancer screening yake da mahimmanci wajen kare matan mu daga wannan cuta.
Na'am. To likita, wannan cutar tana da rigakafi?
Tana da rigakafi, akwai vaccine da ake badawa, muna da su a gynae clinic din mu. Matan da muka ga cewa suna da wannan risk factors din, misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon, nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo ƴaƴanku a zo a ba su wannan vaccine din. Abu ne wanda ake bada kamar su uku, misali akwai Cervarix, akwai kuma Gardasil, shi ma ɗayan vaccine din. So su za a iya ba su yau, in aka bada misali nan da za a iya bada doses gaman guda uku ne, shikenan mace ba wai sai ta ƙara dauka ba, kamar da yanda ake bada tetanus vaccine ko sauran vaccine din.
To likita, wace shawara zaki ba wa mata domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta daji na bakin mahaifa, wato cervical cancer a turanci?
Shawaran da zan ba matan mu shine a sa lura, a samu awareness, wayar da kai, wato kan da fahimta kan wannan cutar, domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi, tunda dai yana kisa, mugun ciwo ne wanda baya nunawa sai yayi tsanani.
To likita, yaya zamu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar, musamman ma a nan kasar mu Najeriya?
Zaki iya samu daya a cikin mata uku, a kulliyomin nake nufi kenan, daya a cikin mata uku za a iya cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Bala Harka Durumi yace salon muryar Amurka. A yau zamu bayyana ra'ayinmu akan wata sanarwa da wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta fitar akan cin mutunci da zarafi da kisan ba gaira babu dalili da jami'an tsaron Najeriya suka yi ko kuma suke yi. Kware wannan batun haka ne sai dai muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta dauki mataki wajen ganin hakan bai faru ba a nan gaba. Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya da ma duniya baki daya to amin. Daga nan sai sakon da ya fito daga Mahmud Salihu yace abin da ke faruwa a kasar Afrika ta Kudu. Na kaiwa baki yan kasashen waje harhare abin tur da Allah wadai ne duba yadda yan Afrika ke kaiwa yan uwansu harhare. Wannan ya nuna cewa babu hadin kai a nahiyar Afrika kuma matakar kasar Afrika ta Kudu bata dauki mataki dakatar da wannan abin kunyan ba. To akwai fayuwa daukar ramuwar gayya musamman a kasar mu Najeriya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Husaini Abba Dambam yace gobara daga kogi maganin ki sai Allah. Muna jajintawa mutanen da guguwar Dorian ta rusa da muhallansu a kasar Bahamas da Amurka. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Mun gode, ku huta lafiya.
To madalla a gaishe ki. To da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice.
Ministan Bahama Hubert Minnis ya yi alkawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Dorian ta yi wa yankin Caribbean mai yawan tsibirai kaca-kaca. Shugabar Hong Kong Carrie Lam a yau Alhamis ta ce China ta fahimta tana girmamawa kuma tana ba da goyon baya akan yunkurin gwamnatinta na janyewa daga shirin samar da wata dokar hukunci da ya haifar da zanga-zanga na tsawon watanni uku. Lam ta sanar da manema labarai cewa yanzu muhimmin abin da za a mai da hankali a kai shine kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da yake dada muni da kowace rana da dan dawo da zaman lafiya a Hong Kong. Ta ce tana fata cewa masu zanga-zangar sun fahimci halin da abin da suke yi yake wa birnin da kuma halin da suke jefa mazauna garin cikinta. Manoma a Kenya suna sa ran cin muriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayan aiki da irin tsirrai. Sabanin sauran basukan banki, wannan tsarin bashi ne mai sassauta hadari wanda ya kasance shirin wani kamfani mai bada bashi a birnin Washington mai suna IFPRI wanda manufarsa shine samarwa manoma sauki wajen asarar da suke tafkawa a kakar noma saboda canjin yanayi. Yanzu kakan damuna hudu kenan gundumar Machakos take fama da karancin ruwan sama kuma a haka manoma suke kallo gonakinsu yana lalacewa. Sauran kiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci domin maimakon su ciyar da iyalansu da abin da suke nomawa sai dai su shiga kasuwa su sayi abinci. Gab da sake aukuwar wani fari a shekara ta 2017 ne suka samu wani taimako wanda ake kira Risk Contingent Scheme a Turanci daga cibiyar bincike da ake kira Food Policy and Research Institute FIFPRI a Turanci.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kada amanta za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma malama Nadia wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Lahashin kuma nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin Amina da Zara'u na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.